نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Wa masu kallonmu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa tare da ku a wannan kafa ta gidan radio da TV na Bonfere a nan birnin Yamai. Idan ban manta ba yau muna 14 ga wata na 4 hijira ta manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 yayi daidai da 19 ga wata na 11 miladiya ta Isa alaihi salam shekara ta 2021 ɗan uwa idan ban manta ba malam ya gabatar mana da karatu kan al-ijram an ga kashi 1 2 3 yau insha Allah ta'ala zamu tashi kashi na 4 kuma mun ga nukotoci 1 har guda 14 to ina ganin yau akwai nukota ta ƙarshe da za a tashi kan tashi ne kan al-hulul أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوم مسلمي ما سكلمو دو سورارمو تقصى دنيسا منا مكوغيسوا تأدين المسلم تسننكما منا كارغودي وألا سبحانه وتعالى واندبامو إيكو داداما مكساكي حدوا دكو ألوك تندموكي غباتد دائرن وأنن كاراتو تكا a nan gidan TV da radio na Bonfere daga karfe 9 zuwa 10 na safe a duk sati idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko idan ba lokacin da ake tsaye da karatun ba idan Ramadan ya kusanto har zuwa bayan sallah babba ko ba haka ba to mun tattauna akan mawdu'i na al-ijram mas'aloli daban-daban wato aikata miyagun laifuffuka kenan a cikin al'umma an yi na ɗai an yi na biyu an yi na uku yau kuma mawdu'i insha Allah zai zo karshe akan wato al-hulul maganin waɗannan matsalolin
masha Allah
to kamar da yake mawdu'in ya ja tana yiwa wani bai samu na farko ko na biyu to dole sai an yi abinda an matashiya wanda za ta sa waya gane muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya wato al-ijram mun sha fada masdar ne na ajrama yujrimu ijraman sannan kuma ana cewa jarama yajrimu ana cewa jarman shine mutun ya aikata abin da yake bai da kyau to mun fada kuma a cikin karatuttukan da suka gabata ta'rifin jarima kala biyu ne akwai na addinin musulunci akwai wanda ba na addinin musulunci ba abinda suke kira ash-shara'i' al-wad'iyya wadanda dan adam ya aza su idan muka dubi shara'i'ul wad'iyya tsari na dan adam wajen definirkin ya bada definition ta jarima dan adam ya kasa wanda kuma na kawo misalai guda biyu na farko a da'iratul ma'arif suke cewa ya haru alladhi yuhawilu an yad'a haddan qati'an mani'an lil jarima duk wanda yake son ya other definition ta'arifi na aikata miyagun laifuffuka suka ce idan ya tahi wajen bincike zai dimauce me yasa zai dimauce yajma'u Allahu alaihi kafatan mutane kuma duk su yarda da shi an gane ko domin faqad ikhtalafat madhahibul nas fi tahdidiha fi kulli zamanin wa makan mutane sun yi sabani wajen tantance me ake nufi da wato abu wanda yake matsayin laifi a cikin kowane zamani kuma a cikin fi kulli zamanin wa makan a kuma cikin kowane wuri sai suke cewa ikhtilafan lam yu'had lahu mathilun fi siwaha sabanin da aka samu wajen tantance menene laifi a cikin masaloli na ilimi su a iya ilimin su ba su taba sanin wata mas'ala ba wanda aka yi sabani aka ta irin wannan fal jara'im nisbiyya ita jarima nisbiyya ce kamar abu ne wanda yake ya danganta daga kallon wani ina fata ana fahimta ta shi yasa idan zaka dubi don in kana son ka gane wannan doki kafafin yada labarai yau idan aka ce yaki ya balle tsakanin Isra'ila da Falastinawa idan ka kalli gidan radio ko idan ka saurari gidan radio ko TV kai tsaye wani lokaci zaka iya gane aqidar shi yana tare da Isra'ila ko ko yana tare da ina yana tare da Falastinawa domin idan gidan radio ne wanda yake ya shafi kasashen musulmi ko yana tare da Falastinawa zai ce zaka sun ce ba Falastini kaza sun yi shahada domin su a wajen su shahada suka yi duk da yake mu a shari'ar musulunci an ce ba a ce mutun yayi shahada Imam al-Bukhari ma yayi babu la yuqalu fulan shahid ba a ce wani yayi shahada don ba a san hakikanin ba mutumin da domin cewa mutun yayi shahada ma'ana kan aljanna ne shi kuma babu wanda ya san dan aljanna hakikatan sai waɗanda nassi ya tabbatar da su idan ka kalli gidan TV na Turai ko na Isra'ila zaka ji sun ce Isra'ila ta kashe dan ta'adda to kinan kaga su a wajen kafafin yada labarai na Larabawa mutumin kirki na an ka kashe kuma dan aljanna na duk da yake mun faɗi kuskuren su su kuma a wajen Isra'ila ta kashe dan ta'adda ne to kaga nisbiyya kenan wanga shi na kallon mutumin nan mutun ne na gari wannan kuma yana kallon shi mutun ne ba na gari ba idan muka duba cikin mausu'a wadda ta muassasatu Franklin ta fitar su ma sun yi ta'arifi na jarima suke cewa wato kharqul lil qawa'id al ijtima'iyya kamar mutun yake ta alhurma ce ta jama'a ka'idodi da dokoki da aka dora na tafiyar al'umma wato shi ake kira laifi wa fi'lun yu'addu darran bil jama'a aiki ne wanda ake gani yana cutar da mutane yana cutar da al'umma sai suka ce wal ikhtilaf al hadarat fi al tanzim wal qiyam saboda sabanin hadarat yanci hadarat ana duka shi matsayin civilization wayewan mutane dokokin su kaidodin su na rayuwa saboda sun bambanta to sun kace yahtalifu ma yu'addu jurman za a samu sabanin abinda za a duka matsayin jurman ya zamanto matsayin laifi to amma idan muka zo a shari'a ta musulunci muka ce ita shari'a ta musulunci ta dora dukkan abinda zai iya zaman towa laifi za a iya fahimtar sa kuma babu wani tsari wanda za a ce a ga wani abun da shari'a ba tantance shi ba wanda yake nuna kasawar dan adam da kuma karancin ilimin dan adam da kuma bin son ran dan adam wajen azza doka Imam al-Mawardi ɗaya daga cikin manyan malaman Shafi'iyya mun faɗi wannan yake cewa abinda ake nufi da jarima mahzuratun shar'iyya abubuwa ne waɗanda shari'a ta hana su zajarallahu anha bihaddin aw ta'zir waɗanda Allah ya hana su saboda ya bada umurnin abinda duk wani ya aikata ga hukuncin sa aw ta'zir koko an bar su ga ijtihadin masu hukunci su diba su gani mi ya kamata ayi mishi domin wani laifi shari'a bata yanke shi ba amma an bar shi ga hannun mai shari'a ko jagora ma'ana ya dubi mi ya cancanta saboda girman matsalar da rashin ganin girmanta ina fatan ana fahimta ta ko ba haka ba to kaga a ce shari'a tana da janibi guda biyu akwai abin da shari'a ta tantance dukkan laifi laifi na amma wani laifi shari'a ta ce ga abin da za a yi misali mutumin da ya kashe mutum shari'a ta ce mi ta ce a kashe shi ina fatan ana fahimta ta ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ina fatan an fahimce ni akwai wadansu abubuwa shari'a bata tantance laifin su ba misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul An-Nur yace wallazina yarmunal muhsanat mutanen da suke jefa jifar ƴaƴa wato kamammu mace kamamma da zina an gane ko thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada sannan musu jode shi hudu ba fajliduhum 80 jalda to ayi musu bulala 80 to kaga wannan qur'ani yace wanda ya jefi mace wadda take an santa kaman mace to yanzu mafhumuhu idan maccen nan an san mazinaciya ce sai wani ya ce mata mazinaciya to yanzu zamu yi bulala 80 a domin Qur'ani ya ce kaman mammace amma karuwa wadda tana da dakin sai wani ciki tai san mazinaciya to ai abin da fadi ba ƙarya bane don tana da gidan da tana da dakin da take karuwanci to anan sai alƙali ba zai mishi bulala 80 ba don shi Qur'ani ya ce al-muhsanat to nan sai ya duba ya gani me ya kamata yi ya hana shi irin wannan domin mi domin cin zarafin mutumin da yake aikata bannani ba a yadda da shi ba sai a duba a gani daure shi za a yi kwana uku mi za a yi mishi to kaga wannan wanda an bar shi ta'zir matsayin kina an ba alƙali ko mai hukunci yayi istihadi ya ga menene ya dace da shi ina fata ana fahimta ta domin cin mutuncin masu aikata laifi wani lokaci tunzura su ne su ci gaba da ni da aikatawa nasiha ce ya kamata a yi musu ina fata an fahimci ni nasiha da baki nasiha a aikace taimaka musu domin yana daga cikin abin da ke sa mu ba mu cin nasara wajen magance banna masu aikata laifi ba mu taimaka musu ba mace tana karuwanci kilan talauci yasa ta karuwanci to da ka zo kai mata wa'adi ka ce zai na halal ne in kana da abin da zaka dan bata ko aikin da zaka bata ta yi ka rinka biyanta ko ka kawo ta gidanka ta rinka matanka aiki kuma kai mata salar to wannan hanya ce ta magance matsalar amma dumi da surutu shi kadai bai isa yana daga cikin matsalar da muke fama da ita malamai idan suka yi bayani ya kamata kuma waɗanda ya cancanta su dauki mataki cikin al'umma su ma su kawo ta su gudunmuwa ina fata an fahimci ni ka iska mutun yana shan kwaya idan ka hana shan kwaya saman mai wani aiki wanda zai rinka samu abincin da yake ci sai ya zama to zai iya sauraren maganar ka zai yarda da cewa a aikace kana bai nasiha to yana daga cikin matsalar da Afrika take fama da ita da kasashen musulmi muna son da dumiza mu magance matsalolin mu ba tare da kuma an yi aiki ba an kyautata niyoyi Allah kai muna mai kyau ala ayyati hal to wannan shine tarifi na jarima a larabci a gurguje kuma abinda malaman kanun da an ce kanun dokoki suka dora da kuma abinda shari'a ta musulunci ta dora to yau da yake muna zancan alhallu ne shine wato alhulul jam'i ne na alhallu alhallu kalima ce wadda da larabci tana daukar ma'anoni daban-daban in an ce alhallu wani lokaci yana nufin abinda ya halatta an gane ko in an ce halla kaza an gane ko kuma abin nan halatta ne sannan alhallu wani lokaci ana nufin warware abu zare misali ko abin da anka tumka ko tubka misali ana cewa halal habla ya warware igiya sannan kuma halla wani lokaci yana nufin sabka abu ina fata ana fahimta ta Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya bani isra'il قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كذا ولا تطغوا فيه كركو كيتر إياك فيحل عليكم غضبي سيهوشينا يسبك أغريكم إنا فاتا أنا فهمتا تا دا هكا شما نسبك أنا أوك الضمة واتو أنا حل يحل دا حل يحل ينا أوك السبك شيكو حل يحل ينا نفن واتو warwarewa shi ko halla ya hullu yana doka halatta amma shi mai sabka yana doka guda biyu ina fata an fahimce ni kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif al-Thalith wato mujalladi na uku ya kawo irin wannan bayanin a cikin littafin sa ala ayyati hal abubuwa da suke nufin al-hallu shine yadda za a warwarewa to shine suke kira resolution an gane ko kamar ya za a yi a samu bakin zare na warware matsala irin waɗannan miyagun laifuffuka da suke faruwa abubuwa da sun shafi fage daban-daban to da yake babu lokacin da zamu ɗauka su a fannanci sai mun kawo su kamar waɗancan abubuwa guda 10 ne da muka kawo 14 to ba sai mun samu wannan ba amma bari mu ɗauke su akan abin da duk guda idan aka taba zai tafi wani za mu kawo ababe guda uku na farko a musulunci ya aza dokoki guda 6 duk al'ummar da take son ta samu zaman lafiya miyagun laifuffuka su tsaya a cikin ta ko ta musulmi ce ko ba ta musulmi bace to dan dokoki guda 6 sai da an bi su za a samu wato zaman lafiya abu na biyu zamu kawo waɗansu abubuwa da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani an gane ko waɗanda za su kawo mu da saukin irin waɗannan matsaloli da muke fama da su na uku zamu faɗi wani fiqhu na mas'ala ta rayuwa wanda da shine ake gane ababen da a yanzu ana aikata su amma idan aka kalli abin da ya dace a yi waɗannan abubuwan za a taka musu burki bari in faɗa da larabci saboda na san wani tana yiwa ba zai abin da mu duk zan faɗe su da larabci na farko shine abin da ake kira ad-daruriyatu sitt akwai abubuwa da ake kira ad-daruriyatu sitta lalurori ma'ana abu ne wanda yake lalura ne dole na sai an kare shi a rayuwa waɗansu daga cikin malaman usulul fiqh suna kiransu al-maqasidus sitt maqasid shine manufofi na shari'a an gane ko guda shidda don tabbatar da zaman lafiya a cikin al'umma sai kuma waɗansu daga cikin malamai sun kira su al-jawahirus sitt al-jawahir kamar ababe masu tsada kamar gwalagwalai wanda kuma dai ban taba ganin dai malamin da ya kira su al-jawahirus sitt ba in ba Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shankiti ba dan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti a cikin littafin sa wato ilajul Qur'ani lil jarima yadda Qur'ani ya bayani yadda za a magance miya gullefufuka abu na biyu bayan waɗannan guda shida da ni faɗa wanda zamu tattauna akan shi a gurguje shine zamu karanta wato abinda hululul Qur'aniyya wasu daga cikin abubuwan da al-Qur'ani ya faɗa an gane ko wanda zamu tabo ababe ne ina ganin kamar guda hudu waɗanda idan ana so a samu zaman lafiya cikin al'umma miya gullefuka su tsaya za a sasu sai kuma abu na ƙarshe fiqhu guda biyu waɗanda suke taimakawa wato muna da fiqhu kala-kala daban-daban kasan fiqhun wani abin da doka fiqhu shine mazhaba guda hudu da muke da su malikiya shafi'iyya hanafiya da hanabila to wannan fiqhu ne na mazahib amma akwai fiqhu wanda ba wannan ba idan muka ce zamu dauke shi zamu kama bayani sai mun kai fiqhu yalla zai kai kusan guda 20 da wani abu ina fata ana fahimta ta duk da yake za ka iya karatun su a cikin karkashin wannan fiqhu amma suna da nasu matsayi da irin wadansu abubuwa wani zai iya cewa an yi mubalaga zan dan bada misali akwai fiqhul maqasid malamai suna bincike akan sa akwai fiqhul awlawiyat akwai fiqhul ma'alat akwai fiqhul lugha ina fata ana fahimta zaka iske fiqhu ne daban-daban yanzu zamu dawo zuwa ga nuktan mu ta farko ad-daruriyatus sitt menene ad-daruriyatus sitt ko al-maqasidus sitt don akwai sabani wadansu cin musu ad-daruriyat saboda abu ne wanda dole sai da shi wato miya gullefufuka za su dakanta a cikin al'umma wasu kira su al-maqasidus sitt manufufi ne guda shidda na shari'a waɗanda ta fuskar su ne muya gullefufuka za a taka musu burki ana kiransu al-jawahir an gane ko jawhar kenan al-jawahir shine abubuwa masu tsada saboda tsadar su suna da wahalar samu domin a samu tabbatar da wato zaman lafiya a cikin al'umma da kuma kange miya gullefufuka menene su malamai suke cewa abubuwa ne guda wasu sun ce biyar ne ma wasu sun ce shidda saboda wani karshen ta biyar din ya sani bai taba jin shidda ba ya kuskurantar da mu akwai hifdhuddin a kiyaye addini na biyu hifdhun nafs a kiyaye rayuka na uku hifdhul aql a kiyaye hankali na hudu hifdhul mal a kiyaye dukiya na biyar hifdhu wato an-nasl a kiyaye dangantaka na shidda hifdhul ird a kiyaye mutunci duk da yake waɗansu malamai suna sa hifdhul ird da hifdhul nasl wuri guda kuma akwai sabani wajen jeran tasu wanne ne zai shiga gaba al'amma babu sabani wajen na farko hifdhuddin kiyaye addini kiyaye addini abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske domin dan adam bai yiwuwa a ce za a taba addininsa kuma a samu zaman lafiya domin abinda dan adam ya fi gani da kima a rayuwarsa shine addininsa idan muka duba yana daga cikin matsalolin da ake fama da su shine taba addinin mutane an gane ko a taba addinin mutane a taba littafin mutane a taba abinda suke gani da kima a rayuwarsu kuma a ce a ana son a zauna lafiya kaga wannan yana da matsala ina fata ana fahimta ta a'a idan muna da sabani da kai ba musulmi bane to misali idan zama ya hada mu wuri guda da kai to akwai dokokin da za a abi al-qasimul mushtarak a zauna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yazo da wannan addini ya fi kowa sanin wannan addini da yazo a Madina ya iske akwai mushrikai akwai kuma yahudawa yahuda ba su akan addinin sa mushrikai ba su akan addinin sa akwai musulmai magoya bayan sa da aka zo sai aka yi wasiqatul ahd wasiqa asalin wasiqa da sa'un ba wasiqa ba da Hausa ne muke cewa wasiqa wasiqa asalin ta takadda ne an gane ko amma ba dole sai wanda za a tura mu ne ba a'a wasiqa wasiqatul ahd takarda ta zaman lafiya kenan ita wasiqa asalin ta nufin takarda wanda aka rubuta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamana da yahudawa kuma an san da yahudawa ba musulmai bane kenan in ana so kowa kada ya taba addinin wani amma akwai abubuwa na kiyaye mutuncin kowa idan aka bi su sai a samu mi sai a samu sai a samu zaman lahiya yadda banna aljarima ba za ta yadu cikin al'umma ba ina fata ana fahimta ta abu na biyu ba kashe mutun zaka yi ba akwai hanyoyi na tattaunawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattaura da wafd najran dalilin sauka suratu ali imran wafd najran tawagaci shine ake kira wafd an gane ko da tattaso daga kasar yaman ta zo a garin madina saboda ta tattauna da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa tattaunawa tsakanin wani addini da wani addini idan za a yi ta bisa ga dokokin da addini ya shimfida an gane ko ba wata manufa za a boye ba abu ne wanda yake sananne a shari'a wanda yanzu rabitatul alamul islami majalisa ta malamai ta duniya wanda ke makka suna da mutane da suke turawa har a kasashen turawa masu zuwa su tattauna ma da addinai daban-daban akwai wani professor ko ince doctor ana kiransa doctor munqidhus saqqar yanzu idan mutum ya shiga cikin internet yasa doctor munqidhus saqqar zai ganshi balarabe ne asalin sa na kasar suriya amma yanzu a ma'ahad na rabitatul alamul islami yana karantarwa ban sani ba akwai wasu ma makarantu wanda ke karantarwa a saudiya malami ne wanda ya shahara da tattaunawa da kristoci akan mas'aloli domin anan yayi karfi akan mas'aloli na addini wanda hak atena a kasar abin ga ina ganin girka yana zuwa da sauran kasashen turai don tattaunawa ina ganin ko Swiss ne da tattaunawa don tattaunawa da mutanen da suke ba musulmai ba ashe tattaunawa ba da niyyar cewa ba a hada addinai shi hada addinai wani abu ne daban ittihadul adiyan wata mazhaba ce ta kafirci aka kirkiro a debo cikin musulunci kadan a debo cikin kristanci daban a debo cikin yahudanci daban wai a kawo wani sabon addini ga duniya saboda tunanin su kamar yadda mutane daban-daban suna iya zama wuri guda ban sani ko an fahimce ni ba misali zaka iska kasa tana dauke da musulmi da kafiri da wane ne to bari a kirkiro wani addini wanda zai hada su gaba daya wani sabon tunani ne da ake yi amma ni ya bata addini ne ake yi wannan babu shi amma tattaunawa tsakanin addinai ayoyi da dama sun tabbatar da wannan ya zama to kuma za a tattauna ne cikin dokokin da shari'a ta tabbatar wannan ba wani abu ne da yake sabo a cikin addini shi yasa kiyaye addinin mutane abu ne mai kyau za a nuna maka ga kuskuren ka aqidarka tana akan kuskure kaga in ka dibe yanzu misali Ahmad Didat an gane ko wanda dalibi ne na wani babban pastor na kasar abin nan kasar Canada Carmel Carmel wani krista ne wanda babban pastor ne ya bada tarihin musuluntarsa ya dauki alqur'ani ne yana son ya kawo kuskure cikin alqur'ani ya duba tun da tradition ne daga nan ma ya ga wasu abubuwa da suka ja hankalin shi karshe yan musulunta da yan musulunta kuma ya ci gaba da da'awa wanda kuma su Ahmad Didat yayi kamar yayi daukar karatu gare shi kuma ana ma'ana ya samu ide da dama ta karkashin shi kuma sun hadu har yayi karatu shi ma ya zama to mai da'awa Ahmad Didat dan kasar Africa ta kudu wanda asalin su mutanen kasar India ne akwai Zakir Naik shi ma ɗaya ne daga cikin yaganin mutanen ko Bangladesh kinnan ne wanda shi ma yanzu yana daga cikin manyan masu da'awa da English wanda kuma suna tattaunawa da mutanen da suke akan addini ba na gaskiya ba akwai dai da dama daga cikin mutanen da suke tattaunawa da mutane dan haka shi wannan abu yana da dokokin shi yana da ka'idodin shi a shari'a ta addinin musulunci ba wani abu ne sabo ba dan mutun ya tattauna da wani mutun wanda yake ba musulmi ba ina fatan an fahimce ni to wannan kenan na biyu sai hifzu wato an-nafs kiyaye rayuwa shine cewa babu wani jini wanda mutun zai zubarwa ya kashe mutun sannan kuma shi jinin shi ya halatta
na'am
ina fata ana fahimta ta yanzu nan zamantakewar da ake yi sai wani ya kashe wani a dokar turawa mutumin da ya kashe ba a kashe shi duk da yake wasu kasashe da suka yi wannan ita kasar America har yanzu ba su yarda da cewa mutum in ya kashe ba za a kashe shi ba ina fata ana fahimta ta
a America
ba su yarda ba to su ka san manya ne ba a iya ci da su ina fata an fahimce ni su in ka kashe kashe ka za a yi to sannan amma yanzu da dokoki suka zo na kare haƙƙin ɗan adam mutumin da zai kashe mutum 20 30 40 50 60 kuma a bar shi da rai kaga hanya ce ta ruguza duniya gaba daya ana fahimta ta sai a ce a za a kare yanzu mutumin da ya kashe mutum 40 50 100 wani ma har Dubai amma yanzu an kai shi kotu kuma an zo an ce droit de l'homme za a kare shi to su wai duk mutanen da ya kashe su ba mutane na ba da an ka kashe su kamar tumaki ne ko jakkai ne ko jakuna ne ko menene to abu na uku sai tun da lokacin mu bai da yawa bayan hifzun nafs da hifdhul libay hifdhud din da hifdhun nafs sai hifdhul aql kiyaye hankali kaga musulunci yace wajen kiyaye addini kada a yarda wani ya taba addinin wani kuma kada a yarda mutun ya shiga addinin musulunci don wasa ya fita a addinin musulunci an shiga ba a fita idan mutun ce zai fita za a kashe shi idan baka so ka bari dan wani zai ganin kamar wannan doka ta yi tsanani a ba tsanani bane kada mutun ya shigo yau gobe ya fita ya nuna addinin ba gaskiya bane dan yahuda sun yi amfani da wannan dama Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan a cikin suratu ali imran wa qala ta'ifatu min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum kaga wata jama'a daga cikin ahli kitabi tace ma mutanen sauran ƴan unsu aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar ku yi imani da abinda anka saukar ga waɗanda suke musulmai wajha an-nahari farkon yini nan wajhu ana nufin fuska amma ana nufin farko wakfuru akhirahu karshen yini sai ku kafirce la'allahum yarji'un tana yawa waɗansu mutane su dawo kenan wannan yana nuna su ba su shiga addinin din suna kaunar shi ba to kaga ba a yadda ba ka shigo dan saboda ka bata addini shi sai aka ce a'a in an shiga addinin musulunci ba a fita kada wani ya shigo ya ce shi musulmi ne ya jima sanai ya ce a'a ya gano akwai banna cikin addinin musulunci ba a yadda da wannan ba kiyaye rayuka kuma dole na shi yasa Allah shar'anta qisasi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl wanda ya kashe shi ne a kashe shi babu zancen tausayi sai ƴan uwan shi suka ga dama suka karbi diyya sai ƴan uwan shi suka ga dama suka ce sun yafi hifdhu wato abin nan al-aql a kiyaye hankali shari'a da ta zo ta ce duk wanda ya sha abin da yake sa maye ai masa bulala 40 ina fata an fice duk da yake akwai wani ra'ayi ba ana yi masa bulala 80 amma dai malamai suna ganin nassi bulala 40 ya tabbatar su wadancan bulala 40 ba matsayin nassi bane ta'aziri na in an ga akwai bukatar a ƙara masa wasu ma malamai suna ganin babu bukatar a ƙara masa tunda guda 40 aka ci wadansu malamai kuma suna ganin a'a akwai su dalilin kisa wa a ƙara mishi akwai sabari ina fata an fice ni duk da yake abinda muka gani zahiri dai a nassi bulala 40 to an hana shan giya saboda giya tana ni tana gusar da hankali duk lokacin da aka ce za a bar matasa ko al'umma ta rinka shaye-shaye abinda ke bugar da hankali domin shi hankali shine ke iya rike dan adam bai afkawa cikin wata banda shi yasa yanzu mutumin da ya sha giya zai iya ba matar shi saki 100,000 har miliyar ma ana samu kuma bayan hankali ya dawo kuma yace bai yi ba wanda ya sha giya su yanzu kaga ko mota ba a yarda ba wanda ya sha giya ya ja mota ko ba haka ba da ma an ga mutun na motar shi tana wasa da shi ko tana jan shi za a tsaida shi ne za a bincike an ba su experience su jami'an tsaro yadda ake gane wanda ya sha giya da wanda bai sha giya ba in ma an san su na bakin shi ko shin shi na bakin shi saboda waɗansu in sun sha suna fesa wani magani wanda ba a jin warin ta kana fahimta ta to in ba a gane ba sai a ce yayi tsayi in yayi tsayi sai a ce ya daga kafa guda duk mutumin da ya sha giya inda yayi maye duk dubara shi da ya daga kafa guda kasa yayi za a gane ya sha giya kuma akwai contravention da ake yi to ya za a yi ku halatta mutun ya sha giya yayi maye ku hana mishi tuka mota amma a yarda da cewa za a iya ba dan giya dama ya rubuta dukokin da duniya za ta fita yi akan su
na'am akarwakallahu na'am suke gazancin da an kai na wanda sha giya yazo ya ce amma ta sha sake ta so dubu sai
ya matsayin wannan giya idan mutun yayi mayen da bai san abin da yake yi ba domin maye kala biyu ne akwai mayen da mutun ya san abin da yake yi akwai mayen da mutun bai san abin da yake yi ba to idan mutun bai san abin da yake yi ba ai babu taklifi akan sa ban sani ba ko an fahimce ni yanzu mutumin da ya sha giya har bai san abin da yake yi ba wannan ko ya yi saki miliyar ma babu sakin shi duk wasu malamai sun ce akwai sakin amma zance mafi inganci babu hankali amma wanda ya sha giya bata buga hankali shi 100% ba shi wannan malamai sun tabbatar da sakin shi ina fata an fahimce ni bai son bayani ya koma cikin muzakkara fi usul al-fiqh ta al-sheikh Muhammad al-Abid al-Shanqiti wajjan ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara ya kawo wannan bayani ala ayyati hal wanda bai da hankali ko ya sha giya an hana shi tuka mota saboda kada yaje ya halaka kanshi ko ya halaka mutum biyu ko uku amma an yarda mai shan giya a bashi da mai rubuta dokokin da duniya za ta tafi akan su an yarda a bashi jagorancin kasa yayi jagoranta al'umma an yarda a bashi tsaro ya sha giya kuma yaje yayi tsaro to kaga ai wannan akwai soki burusu a cikin dokokin duniya da ake kafawa ina fata an fahimce ni akwai tufka da walwala ala ayyati hal idan ba a kiyaye hankula ba dole miyagun laifuka za su faru kisa zaka kai irin su kasar Mexico da akwai kokain da dama akwai yankunan da gwamnati ba ta da iko akan su irin su kasar Colombia an fahimce ni wanda ana yawan noma kokain zaman lafiya ya kiya ina fata ana fahimta ta tunda mushkilar da take faruwa shi icce na kokain asalin shi ma icce ne wanda yake magani ne ina fata an fahimci ni asalin shi ba ma kwaya bane amma yadda ake sarrafa shi yake komawa kwaya shi yasa kada ka ji an ce duk duniya babu kasar da take noma iccen kokain irin kasar Afghanistan sai ka ce to ai kasar musulmi ta ya dai a ce suna noma shi a shi asalin shi wato kamar yuka ce kana iya kai amfani da ita ka yanka nama kuma kana iya kan soke kanka ko ka soke wani wato ma'ana icce ne wanda asalin shi yana da amfani amma sai a sarrafa shi ta wata hanya yana da kyau wadansu mutane su fahimci wannan saboda suna amfani da wannan don bata sunan kasar Afghanistan to a ce su ce ita ce kasar da ta fi kowace kasa noma kokain ai kamar hatsina babu noma hatsinan Niger to ana cin haki ko ba a cin haki ana yin burkutu da haki ko ba a yi to sai mu daina noma hatsi saboda masu yin burkutu mu mutu Allah ya kyauta ala ayyati hal sai an kiyaye wato abin da shafi hankula barin kuɗin da ake samu ɗan kadan da amfanin da wadansu suke samu masu sayar da miyagun kwayoyi wannan kamar abu ne kadan wanda ya kamata a watsar da shi a kalli bannar da abin zai haifa sowa shi yasa Allah subhanahu wataala kaje da yake fada akan giya da caca a cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kaga ana tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan al'amarin giya da caca qul kace fihima ithmun kabirun ko ithmun kathirun aw taqra'a akwai zunubi kathirun mai yawa kuma kabirun akwai mai girma ya an ce kabir mai girma kathirun mai yawa kirawoyin basu karo da juna ba domin dama shan giya da caca na daga cikin alkaba'ir kathirun kuma suna haifar da banna mai yawa dan giya zai iya tuka mota ya kashe kanshi ya kashe wani dan giya zai iya cutar da matar shi dan giya zaka iska salarkin shi ma ma'aikata da suke shan giya kwarai sai an hidda kuɗin hayar matar shi da kuɗin abincin matar shi da na wuta da na ruwa sannan a bashi shi saura kaga akwai zunubi mai yawa da take haifar cikin al'umma wajen shan giya kaji an fashe kwalba an soke wani ga dai abubuwa haka caca tana kai fami da dama cikin bala'i duk abincin da kamata ka sai ma ƴaƴanka kaje ka kai shi an buga caca babu komai tana kai al'umma cikin bala'i kenan kathir suna haifar da zunubi mai yawa kuma kabirun dama suna daga cikin wato manya-manyan laifuffuka ala ayyati hal sai an kiyaye mi sai an kiyaye wato hankula kenan abinda ake samu wani ya dan samu wani abu da waɗanda ake ba cin hanci don a shigo da miyagun kwayoyi da waɗanda suke sayarwa ba a son a kama su ko ku ba a son a fada ma jami'an tsaro da gwamnati ta kama su sai an ganin a'a bai dace a yi musu haka ba ya kamata a bar su saboda amfani da ake samu akan su wannan ba karamin bala'i bane cikin al'umma akwai wani gawurtaccen dan mafiya na duniya mai sai da kwaya America da taggaje da shi sai da tabba gwamnatin Jamaica izini shi dan kasar Jamaica na to kuma ya dami yankin America gaba daya America ta ce sai an kamo shi gwamnatin Jamaica an ka bata umurni ta kamo shi wallahi da aka je kamo ina kallo emission sai da aka yi kwanaki ana wuta sai da aka hada da sojoji kai an kai in ban manta ba an kai kashe jami'in tsaro kusan 300 da wani abu kafin a kamo wannan mutumin saboda yayi karfi ko 300 ko 600 yayi karfi yana da mutane kuma mutanen garin suka buyi shi har an ka gudu wata tsohuwa ta ce a ita ina ruwanta da gwamnati shi kudi ka bata don lalurinta na rayuwa yana taimaka musu ita ta san wani abu gwamnati jibi mai sai da kwaya guda saboda amfanin da su suke kallo ba su kallon sharrin da yake haifasuwa ala ayyati hal ba dogon maudu'i zamu yi akan wannan ba abu na gaba a gurguje kan lokaci mun halinsa sai kiyaye wato abin da ake kira almal dukiya ya an ce kiyaye dukiya shine a kiyaye dukiya kaga kada mutum guda ya tuzartar da dukiya mai yin caca zai tuzartar da dukiya al'umma muna fata an fahimci ni kiyaye dukiya shine al'umma tana da dukiyarta kada a bari wani mutum ya ketaro har yanzu ban taba jin wani bature ba wanda ya dauko dukiyar kasar su ya zaka gina wata kasa a Afrika ko kasar Larabawa ina fata ana fahimta ta sannan su ba shi yuwa ka je kasar su ka dauko arzikin su ba tare da kayi aiki ba sai in ka je can kayi kasuwanci an san dalilin da yasa ka samu wadannan kudi shi ma ba a yarda ka dauko kudin gaba dai sai dai ka rinka dauka kayi aiki da su suna kiyaye da kai to amma me yasa mu namu arziki ya zamanto ba namu ba me yasa kuma wanda a gare mu din za a yi dauka a kai can kasashen su kaga wannan dole lokacin da kasashen su ka zaman to ga sunan ba su da abin da za su yi kaga fitina ba za ta kare cikin al'umma ba ina fata a fahimta dan haka mu daina yaudarar kawunan mu solution wato akwai ta ciki akwai ta waje sai abin da ya shafi hifzu an-nasl an gane ko dalili ba kaga musulunci ce mutumin da ya sata aimi a yanke masa hannu ka fahimce ni mutumin da yake tariyar mutane yana kwatar dukiya shari'a ta ce a kari da shi ina fata ana fahimta ta kaga duk matakali da musulunci wadanda musulunci ya bayar amma galibi ba a son fadar su saboda shi musuluncin ba a son solution ta shi sai abin da ya shafi kiyaye wato annasul dangantaka mutumin da yayi zina za a yi masa bulala 100 idan bai taba aure ba an gane ko idan kuma ya taba aure in duk mazinata sun taba yin aure ina fata amfice ni aka ce mi aka ce a jefe su su mutu to kaga wani zai ga ai an yi rashin imani da aka ce a kashe mutun a shi ita zina abinda take haifarsuwa cikin al'umma misali in samari ne an san bai taba yin aure ba sai aka ce ai masa bulala 100 duk da ke an qur'ani ne ba su tare da mu cikin wannan amma ba lokaci ne wanda zamu abin nan ba akwai inda muka mun ka bada bayanai daban-daban kan wannan mas'ala din ina fata amfice ni saboda su su yarda da hadisi ba ala ayyati hal bulalan nan 100 da za a yi mishi saboda a yi mishi wato ladabi ne aladabtar da shi ne wanda an ka ce a kashe mutumin da yake da aure yace yayi zina shi ma'ana yana da wurin da zai biya bukata mutun da mata hudu yana zina kaga shi zina ya dauke ta don bata diyan wasu ne mutumin da ya taba yin aure mi zai hana ya maido matar shi in ma sun rabu mi zai hana ya wani aure amma bai son auren banda yake so amma matashi tana yiwa bai taba yin aure ba yana tunanin bai san da ya aure ko abin da ya kamata haka sai aka ce ai masa bulala 100 a jakunnan shi to kaga yanzu wannan muna da matsala da dokokin duniya idan yarinya ta kai 18 yaro ya kai 18 su a dokokin duniya ma gaba dai su a wajen su wannan ba na turawa wannan ba banna bace wannan suna aikata yancin su ne wanda ya dace da su kaga shi yasa fal jara'im nisbiyya kenan balle ma yanzu da abin ya lalace sun ka kirkiro yadda mutum zai auren robo ina fata amince ni mace an yi robo namiji shi arme ta ya huta da kashin kuɗi ya huta da matsaloli mace tana bata ma da rai kaza 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 to ban sani ba in ka auri robo ko zaka hai aya ko mi Allahu alam mace ita ko ta sai namiji na robo shikenan ta huta da namijin ta shibuge ta ko shi ci mata mutumci ko kaza to ban sani ba in ta auri robo zata haihu ko kokaka dan adam ya auri dabba sun kalantar da wannan namiji ya auri mace mace ta auri namiji ya auri namiji yanzu mace ta auri mace sun halattar da wannan su a kasashen su har ya kai inda yanzu yaro in ya tashi ba a sami shi maskilin ko feminine turai yanzu an fara kai duk sun fara sa waɗannan dokoki ba a samu maskilin ko feminine
kamar
agency ko da namiji an kai fa ba a samu maskilin barin shi za a yi sai ya girma sun kace in yan mallaki hankalin kan shi sai hi zabi namiji ka son shi zan ko mace maskilin shine namiji kamar a ce namiji feminine kuma mace to amma wai ba a yarda a samu wannan ba sai dai a bar shi in ya girma in shina son zama namiji ya zan namiji tunda akwai masu auren maza in mace ka son shi zan mace baka ji kamar minister na transport na America ba da an ka kawo lokacin da zai yin discourse ga duniya sai da ya ce I present to my husband zan yi muku presentin matata to ai kwanakin baya mun ce miji yace zai presentin matar shi to kaga akwai matsaloli da dama cikin al'umma yana nan saman internet mutane sun gani babu wani abin nan ala ayyati hal sai hifzu wato an-nasl shi yasa aka ce idan mutum kuma yayi mutum kazafi bai taba yin zina ba za a yi mishi bulala 80 mun ce idan mutum an san ba mazinaci bane ƙarya ce ake mishi mun ce kuma idan an san mazinaci ne to za a yi mishi ta'zir kamar yadda shari'a ta yi tanadi sai abu na ƙarshe sai hifzul irq kiyaye mutunci kiyaye mutuncin mutane abu ne mai kyau taba mutuncin mutane ba tare da sun aikata wani abu ba abu ne wanda zai kawo rikici mai yawa shi yasa akwai mutanen da a'a su kowa ma suna iya ma ƙarya su ce ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ya aikata kaza abinda shi tana yiwa yana aikata yafi wannan muni a cikin al'umma shi bai fito bai ya fayyana abinda yake yi ko ko a'a yana da wani mutum wanda ga aikata ninkin baninkin din irin wannan amma shi bai fito ya fada ba amma na wani zai fito ya fada saboda ya kokari ya bata shi don cimma wani burin shi na duniya shi yasa a'a wannan internet kin tana da hatsari domin yi ma mutum ƙarya yanzu a duniya ta jiya ba wani abu bane a ce malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza ko wane ya ce kaza ko wane ya ce kaza wani lokacin tana yiwa da gaske ne wani lokacin tana yiwa ƙarya ne kirkira aka yi kuma wani lokacin tana yiwa saboda an bata da wanin na shi yasa aka kirkiro wannan abin da can da tare na aka ci tare da shi yasa aka yi shuru to don haka kiyaye mutuncin mutane abu ne wanda ke shari'a ta yi umarni da shi wanda kuma abu ne mai wahala zamanin TV da internet da kuma ƙaryace-ƙaryace abu ne wanda yake shi ke sa wa duniya wato kirmi yana yawan afkowa to wannan na kawo su ne a gurguje abubuwa ne wanda a cikin littafin usulul fiqh da maqasid ash-shari'a akwai bincike mai yawa kansu kuma abubuwa ne wanda dalibai za su iya ci gaba da bincike sun san su a cikin wato jami'o'i daban-daban wallahu ta'ala alam nuktan mu ta gaba saboda lokacin mu ba yawa ne da shi ba sai nuktar da muka kawo ta wato ababin da musulunci ya kawo ilajul qur'an al-qur'ani ya faɗi cewa duk yadda al'umma ta shiga cikin matsala to akwai abubuwa guda biyu an gane ko waɗanda idan aka bi su to wata rana za a cin manasa wannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗe su a cikin suratu wato abin nan Ali Imran Allah ya ce wa in tasbiru وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط وان تصبروا اذن كاي حقوري كاي حقوري akan jarba wanda Allah zai turo maka kada wani abu ya same ka kace a kai sai ka je ka yi ma wani kaza saboda shine asanadin kaza ina fata an fahince ni kai hakuri akan umurnin da Allah yayi maka Allah ya ce kakka kashe wani kai hakuri ko da rayuwarka tana kawata maka kashewa kai hakuri bai yi maka wani laifi ba ina fata an fahince ni Allah yayi umurni da aikata alkhairi kaje ka aikata alkhairi mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku taimaki juna wajen aikin alkhairi kada ku taimaki juna wajen aikata banna da za a yi aiki da ga'ida da duniya ta zauna lafiya duk duniya inda za mu taimaki juna wajen aikin alkhairi ba za mu taimaki juna wajen banna ba ka'ida ce ijtima'iyya amma duk duniya za ta zauna lafiya amma matsalar sai an ka juyi abin za mu taimaki juna ne wajen aikata sharri ba ma taimakon juna wajen aikata alkhairi kuma sai ana son laihi shi tsaya a duniya rigima ta tsaya a duniya wanda ba zai yiwa ba ina fata ana fahimta ta to tasbiru wa tattaqu idan kuka yi hakuri sannan wa tattaqu kuka ji tsoro Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce la yadurrukum kaiduhum shay'a duk abinda makiyan addini makiyanku za su yi muku ba za su iya cutar da ku da komai ba inna Allah bima ya'maluna muhit Allah mai kiwaye wa ne ga duk abinda suke aikatawa Allah ya sani idan aka yi hakuri duk abinda aka zo da shi wanda ba na gaskiya ba yau da gobe zai bayyana idan aka ji tsoron Allah to ba za a cutar da wani ba ina fata an fahimci shi yasa ma malamai sun kawo bayani duk da ba mu lokaci mai ita taqwa ita ce wato ta hada dukkan alkhairin duniya da lahira kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yake fada jami'atul khairid dunya wal akhirah inda za mu ji tsoron Allah da duk abinda muke bukata samuwa zai in an ji tsoron Allah albarka ta sama da kasa ko albarkatu na sama da kasa za su zo muna walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard idan ahlul kitabi Allah ce da za su ji tsoron Allah da sun ci abinci ta sama da kasa walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw la kaffarna anhum sayi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim kaga a duniya dai Allah ya gafarta musu zunubansu sannan ya sa su aljanna kaga wanga na lahira kinan a shiga aljanna to sannan kuma ka ci sama da kasa to me kake bukata duniya in ka samu wannan amma sai shedan na nuna cewa a sai an yi kaza sannan za a samu cin nasara in an ji tsoron Allah subhanahu wataala ilimi na gane gaskiya Allah zai bada shi ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku furqana malamai sun kace furqan wato ilmun tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil ilmin da zaku rarrabe gaskiya da ƙarya idan aka ji tsoron Allah subhanahu wataala duk matsala Allah ce zai kawo mafita gare ta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja idan an ji tsoron Allah Allah ce zai kankare zunubai wa man yattaqillaha yukaffir سيئاته ويعظم له أجرا إذا أنك جسورا الله Allah zai sauƙaƙa al'amurra wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra idan an ka ji tsoron Allah Allah ce zai gyara muna ayyukan mu gaba daya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum idan an ka ji tsoron Allah taimakon Allah zai zo koda yayi jinkiri bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum Allah zai kawo taimako yace na ana magana da sahabbai kuma ba su kadai ba duk wanda ya sifantu da dabi'arsu ina fata ana fahimta ta idan aka ji tsoro Allah ya ce dama dan adam yana da tsoro tsoron mi zai zo gaba tsoron abinda zai bari bayan sa ko ba haka ba Allah ya ce to in ka ji tsoron Allah bayan ka kaka ji tsoron ta shi zai tsare ta wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ma'ana duk abinda ake bukata an ka sa tsoron Allah ciki za a samu cin nasara ina fata ana fahimta ta da sauran masaloli aljanna kake bi da tsoron Allah ne ko ba haka ba thumma abinna tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya siradi abuna wanda akwai tsoro cikin shi ko ba haka ba ketara shi to amma Allah ce in kana jin tsoro zai ceratar da kai wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya da sauran abubuwa to dan haka sai an sa taqwa da jin tsoron Allah magani ne na alqur'ani da hakuri kuma to sannan idan muka zo daga cikin ababen da alqur'ani ke kira zuwa gare su a samu zaman lahiya a samu adalci in an ka ce adalci kuma ba wai ana nufin mutum guda ne zai yi adalci duniya ta zamana ba a kowa yayi adalci kuma gurgudun ikonsa yanzu problem kin da muke faruwa duk kasashen Afrika kowa na son a yi mai adalci amma babu mai son shi ma mutane adalci cikin aikin shi kaga nan na matsala take duk wanda ka zo a aikin shi shi da wuya ka samu mai kwatantawa ma amma shi duk abin da yake so duk service kin kasa sun shiga shi a mai adalci amma shi bai mu kowa adalci a tashin service to kaga abubuwan da muna da ban mamaki kai a wajen ka kai kokari kaga kai to sai kai fatan kowa shi saboda idan kowa ya gyara kanshi ai gyara al'umma abu ne mai sauki idan kowa ya share kofar gidan shi ai sai gari shi sharu amma idan kowa ya yi zamani ya ceje da shi sai an share mai to yaushe kuma za a share wat to wannan shine babban matsalar da muke fama da ita dan haka kada wani mutum ya tsammana a adalci abu ne wanda ya shafi wani da wani a abu ne wanda ya shafi kowa idan kowa bai tsare nashi to zaka iske abubuwa wato sun yi kyau kuma gurgurdan ikon ka ina fata ana fahimta ta dan akwai abubuwan da ko ka so kai din ka kasa to wannan kuma fattaqullaha mastata'tum ina fata an fahimce ni wallahi ta'ala a'lam daga ciki ilaji na wato alqur'ani wanda ya kawo don saboda miyagun laifuffuka su tsaya a cikin al'umma shine dole sai mun yarda da yadda Allah ya tsara duniya matukar bamu yarda da tsarin Allah ba mun kace tsarin mu muke so ga yadda Allah ya tsara duniya ta tafi na ina zancin tsari ba ina zancin shari'a ba a'a Allah ya aza duniya bisa ga wani tsari kuma dole sai an yarda da shi in dai ana son miyagun laifuffuka su tsaya to dole a yarda da wannan tsari shine wato na farko dole sai mun yarda da cewa Allah ya halicci mutane daban-daban Allah ya halicci mutane irin yadda yake so ya rarraba musu wuraren da yake son su zauna sai wanda ya jira ta wani wuri ya zauna ya samu takarda bai samu takarda ba wannan wani sha'ani ne amma ban mutumin da an kaifa da sama ina fata an fahimci ni Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa yana daga cikin ayoyin da ke nuna akwai shi sabanin yare na mutane ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم كاغاني ده حلتا سمي ده كاسي سونا ده كان آيوين ده كنونا أكوي الله ده كما سابانين حالشي منتي ياري أكي نوفي ياري كسون كتي لنجستيك كسان ياري دوبوشد ده ريتر ده شابي وسما سونا تيو ياري دوبوشد ده ريبا كوي بسكي بسيو دورون دونيا تو سننن كما ألوانكم لوننكم سننن الله شي يزاب إيه يحلتي متو إني يديكي سو وربك يخلق ما يشاء ويختار الله شي يكي حلتا أبن ديكي سو كما يديكي سو تو سننن كما الله تي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا من سنياكو ينكي ينكي ياكو متاني ممكن هلتيوكو دقا نميزي دما تشي أصلي أن أدم دفع مي بوداتي تون دقا النبي أدم دهواؤني وجعلناكم شعوبا ممكن سنياكو ينكي ينكي وقبائل دا كما قبيلولي لتعارفوا دونكو سنجونا أشي دك abin da ya kamata a fitar nan kaga li ta'arafu ya fada illa guda ana iya yin kiyasin duk illa da take mai kyau a kawo nan ga sannan mafhumuhu Allah bai halicci mu balita ta katalu dan saboda ka kashe wani ba wani gari babu wani dalili to kaga duk wata illa mummuna kuma ana iya mafhumul illa kuma sai a fitar da shi a karkashin wannan mafhumul mukhalafa da mafhum al muwafaqa guda biyu malaman usulul fiqhi da masu karatu kan usulul fiqhi dalibai yan uwa da sun ji abin da nace to nan cewa ba a yarda ba Allah ce inna fi dhalika la ayatin lil alimin a qira'at hafs ayati lil alimin ga masana ko lil alimin ga talikai sai malamai suka ce to ai takhsisin ta lil alimin ga masana don nan ba talikai duka ake nufi gaba ɗaya ba tunda san bai da kasai da komai suna cikin talikai wadansu suka ce a ga talikan ma gaba ɗaya don su duk abinda hadittu gaba ɗaya sun san Allah ba zai yi abin da yake ba daidai ba suna tanzihin Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kenan sun san Allah bai halicci wadannan halittu ba dan banda sai zaman to amun ne na matsayin shi na am to anan lokacin da wani ke cewa bai yarda shiga wani launi ba bisa doron kasa bai yarda shi ga wani yare ba bisa doron kasa to kaga an samu matsala domin Allah ya alƙawarin bayyuwa shi ya kawo wannan nau'i sai wani ce a shi bai yarda da wannan nau'un taka ba to sai ya kare da duk wani launi gaba ɗaya duk sai an kare da babban da ke bisa doron kasa saboda abar hali shi kadai shi rayu koko za a kare ne da duk fararen da ke bisa doron kasa saboda baki shi rayu koko za a kare da duk yare cikin 7000 din ga duk a halaka yare sai abar da yare guda misali shi kadai zai rayuwa kaga rashin yarda da dokar Allah koko yadda Allah yake son ya ga duniya to wannan ba karamin aiki bane ga dan adam dan haka dole sai mun yi tarbiya tarbiya shine at tarbiya ala qabul at tanawwu shine cewa dan adam yarda da tanawwu tanawu akwai can addina ba addine daban-daban bai yiwa a ce yau musulunci shi kadai bisa doron kasa bai yiwa a ce kafirci ne shi kadai bisa doron kasa amma mu yi da'awa mu kira mutane mu tattauna da su mu ba su dalilai su ba mu dalilai ina fata an fahimci ne in wani ya zalunci wani a fidda mu da haƙƙin sa idan ba haka ba to kuma wannan miya gulle fufuka za su ci gaba da abukowa cikin al'umma ina fatan ana fahimta ta sannan dole sai an samu abu biyu zaman lafiya wato miya gulle fufuka za su ragu cikin al'umma ko su bace na farko al-ihtiram ita duniya da Allah azata ce ba'dukum li ba'din adu akwai kiyayya tsakankanin ɗan adam wani bai taɓa maka laifin komai ba kawai sai ka ganshi sai ka ji bai yi maka saboda shaytan zai zo ya kawata maka to amma ya za a yi a samu mafita shine na farko al-ihtiram mutumta juna duk mutumin da bai mutumta kowa ban san wanda zai mutunta shi a duniya ba in ka gama su mutunta shi daga munafikai waɗanda suna da kudin wani abu wajen shi shi ma ba mutunta shi da suka yi ba abinda aka hannu shi da suke mutuntawa sai kuma waɗanda suka jiran su hallaka shi sai su mutunta shi saboda jiran suka yi lokacin da za su hallaka shi su huta girman banza ne suke bashi ba da gaskiya bane na biyu tarkul idha kakka cutar da mutum idan mutum baka son shi ka fance ni to na farko ka mutunta shi ya mutunta ka na biyu kada ka cuta mishi hadithi na Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim da lafuzza da dama da sauran ma walita tafai wadanda ba wadannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi cikakken musulmi wanda adda cikakken musulunci dan kan mai fassara irin ta khawarij wanda daga cewa al-muslim to an ce musulmi sai ya bar cutar da mutane da harshen shi da hannun shi kenan sai su kafirtar da duk mutumin da ya aikata wata kaba'ira da su da mu'tazila da khawarij su ce su wadancan su ce kafiri ne wadancan su ce a shi ba musulmi ba kafiri bane su mu'tazila manzila bainal manzilataini at-takbi at-takfir bil kaba'ir ala ayyati hal abinda nake so in ce anan barin idan kan mutumta mutane baka cutar da su ba to koda baka kaunar su babu wata problem saboda mi saboda ita mutumtawa bai yiwa duk duniya ka so kowa bai yiwa kowa ya so ka ko ba haka ba amma yana yiwa ka mutumta kowa sannan kuma yana yiwa ka cutar da kowa idan kai hakan ga shikenan magana ta kare ina fata an fahimci to lokaci yana tafiya isa sai nukutan mota wato ta karshe da yake kamata mu kawo shine an-nazru ila al-ma'alat an-nazru ila al-ma'alat wal awlawiyat a gurguji zan kawo shi an-nazru ila al-ma'alat malamai suna kiran shi fiqh al-ma'alat yanzu a cikin maqasid ilm al-maqasid ana karatun wannan da an-nazru ila shine suke cewa an-nazru ila al-awaqib ko ila al-ma'alat al-ma'alat jam'i ne al-ma'al al-ma'al makoma ala yaulu shine makoma abu ina fata an fahimci ni shi ko al-awlawiyat shine sawa abin da fi muhimmanci awlawiyat akwai dan adam akwai abin duniya wanda yafi son dan adam bisa abin duniya ba zai kashe dan adam ba saboda abin duniya wanda yafi son abin duniya bisa ga dan adam zai iya kashe dan adam komi yawan shi saboda ya samu abin duniya fiqhul awlawiyat kenan da kaga mutum zai iya kashe mutum saboda abin duniya kenan yafi son abin duniya da mi dan adam waɗannan almazahibul maddiya mazhabobi na materialism da aturai su ne suke sa wa Africa har yanzu fa muna da dan saurayi imani na dan adam su har yanzu uban mutum ba komi na ba akai shi mai zon director dan ya mutu shi bai je ba turai dan adam bai da wani muhimmanci bai da wata kima a dan adam ya mutu a sassare gabobin shi a tai a sai suwa a samu kuɗi ba wani abu na ba a idda kama don saboda a amfanu da gabbanka in mutanenka sun ka bar gawa su ciccire su sai suwa ba wani abu na ba dan adam bai da wata kima to matukar wannan aqidar ta shigo ta yi ƙarhi dan adam ya fifita abin duniya bisa ga dan adam to mu sani waɗannan miyagun laifuffuka in dai ba wani gyara na Allah ba mu san ba yadda za a yi su koma da baya dole sai ka dauki mutun yahe abin duniya muhimmanci sannan na wannan canjin zai samuwa kuma ga tarbiyya abu ce wanda zamu koya ma wato kanmu ita a cikin gidajen mu ma mu nuna cewa abin duniya bai kai dan adam kima ba amma da zaran dan adam wato abin duniya fi dan adam kima to tashin hankali bai kare ba ko cikin unguwa da gida balle ma shi kare a cikin kasa mun fahimci wannan da ke ko to nuktar mu ta karshe sai abinda da fada cikin wannan nukta ta karshe tunda abu biyu ne sai an-nazru ila al-ma'alat shine kallon makoma kallon makoma domin ita wuta in ta tashi ana fahimta ta ba a san lokacin da za ta tsaya ba gobara tana iya tashi daga dan ashana guda amma za ta iya toyi daji mai yawa ko garuruwa masu yawa ba a san iya asarar da za a yi ba wato yanzu yakin turawa na Gulf War ya shigo Africa Gulf War shine suka kira Cold War wanda manya-manyan kasashe biyu ne ke yaki a duniya da Russia da America wanda kuma wannan yakin ya katance na kasashen Larabawa to kuma yanzu har ya kawo a kasashen Afrika in ka diba suna ta kewayewa kowanne daga cikin su yana ta ka ba cikin shi yana ajewa kusa da juna to su abinda suke bukata ko dai su ba mu makamai mu rage musu yawan mu ka fahimce ni ta fuskar su huta bayan sun wadansu sun kashe wasu su idda wadanda suka yi saura ina fata an fahimce ni ko kuma idan muka kiya su kare da mu to da abani makami in kashe dan uwa na musulmi sannan kuma kafiri ya kashe mutun kuma ya tai gaban Allah kare mutun shi bari kafiri ya kashe shi san gaban Allah bai dauki da jinin kowa ina fata ana fahimta ta kuma wadannan abubuwan suna bayyana a cikin mi a cikin abubuwa guda biyu suna bayyana a cikin abubuwa da guda biyu na farko shine cewa za a kashe mutun ba dan saboda aikin da ya aikata ba kashe mutun dan saboda shi launi kaza ne ko kashe mutun saboda shi yare kaza yake magana da shi ko kashe mutun saboda ya fito daga yanki kaza ko kashe mutun saboda shi dai yare Allah ya bashi yare halitta Allah ya halicce shi ko ba haka ba yanki Allah ne ya halicce shi a yanki kaza to me laifin shi na a kashe shi saboda wadanda abubuwa wadanda Allah ne ya yi mishi su to kaga wadanda hanyoyin da ake na ake yada irin wannan tunani akwai matsala na biyu kafirtarwa da aka dauko zaka iske su fatawoyin da wadansu suke basowa duk mutumin da ke yanki kaza a kashe shi sai kai mamaki me yasa to ake kashe wadannan mutane a ba a yarda da musuluncin su bane duk mutumin da yake yare kaza ba a yarda ma ne da musuluncin shi ba shi yasa ake kashe shi yana sallah ina fata an fahimce ni to da abin da ya kama da haka wadannan fato ta huskar fatoyi ma ake dan ana yada irin wadannan bannace na cewa duk mutumin da ya fito da yanki kaza yo ko makka zaka iske zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya bayyana makka arnanci ne a akwai me ake bauta magumaka musulunci ne da sun ka shiga musulunci sun ka zama musulmai to ba da fata wucewa duk mutumin da fito da yanki kaza ba musulmi bane ko duk mutumin da ke yare kaza ba musulmi bane shine yake turawa ana tahiya ana kashe mutane da sunan cewa ana yin jihadi saboda waɗannan fatawoyin ba a hankalta musu to kuma idan ya zama to duk dan yanki kaza kafiri na duk mai yare kaza kafiri na duk mutun kaza kafiri na to kaga ai zai zama to zai saukaka wajen kashe al'umma kuma mai yagun laifuka su yadu to wannan shi dai ne abinda zan iya cewa tunda an ce mini lokaci matso kwarai da gaske na dan san dai yan hululi mun kawo dai hululi gurgurdan abinda lokaci ya ba mu sai sati mai zuwa in akwai rayuwa insha Allah rabbul alamin zamu zo da sabon wani mawdu'i sabo insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik
alhamdulillah wa mun ji kashin wannan mawdu'i shine al ijram kashi na hudu Allah ya amfana da mu da abinda malam ya karantar da mu
amin
da aiki Allah ya sa mu yi aiki da shi
amin
ya rabbul alamin بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
امين
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
انك
حميد مجيد
امين
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
امين
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
امين
اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر وفسق العصيان واجعلنا
من الراشدين امين
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
امين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
آمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين